والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي حكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدفاك عدواء ونما سلاشينا الإمام البخاري أنا شكري جزاكي أكان دابو أيومنا ترى قوت رمضان إجراء دمود إعادة أليه بدا أربعين دهدو واندي ذو دي دي دا سلاشين دا إيا قوتا أكو ميلادية دمو بيدا شرين دا أكو سكين تفسير من الإتافين الله مدعوكشن سركي أجياء bisa kaddarawar Allah madaukakin sarki da ikon sa mun gama suratul luqman insha Allah ta'ala a yanzu zamu shiga cikin suratul sajda bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
Wannan sura sunanta da ta shahara da shi wanda shi ne a rubuce a wuraren da ake rubuta sunayen surori a cikin Al-Qur'ani shi ne suratul sajda. Sai dai ana kiranta kuma da suratul alif lam mim tanzilu, kamar yadda kuma ana kiranta da suratul alif lam mim tanzilus sajda, kamar yadda inganta a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abu Huraira ta Allah ya tsara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a da sallar asuba yana karanta surar alif lam mim tanzilus sajda a raka'a farko, a raka'a ta biyu kuma ya karanta hal ata alal insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Wadannan surori guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yawan karanta su a ranar asuba na wayewar garin Juma'a, kamar yau a sallar asuba da muka yi, to manzon Allah yana karanta waɗannan surori. Suratul sajda sura ce da yake akwai sujjada ta tilawa a cikinta, don haka ta samu wannan suna na suratul sajda. Wasu kuma sukan kira ta da suratul madajir, saboda a ciki akwai inda Allah yayi maganar al-madajir ta tajafa zunubuhum an al-madajir. Wasu kuma sukan ce mata kamar yadda Imam al-Qurtubi ya ambata, akan ce mata suratul sajdatu luqman dan a bambance ta da suratul sajdatul mu'min, ita ce suratul fussilat. Amma dai mafi shahara sunanta shi ne as-sajda, wannan shi ne mafi shahara sunanta, kuma falalarta zai wuce yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta ta bada asuba a wayewar garin Juma'a. Ya zo a wani hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito daga Jabir ibn Abdullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin bacci sai ya karanta wannan sura, suratul sajda, da kuma tabarakallazi biyadihi al-mulk. Wannan sura sura ce makkiya, ma'ana an saukar da ita gabanin hijira, kuma duk da wasu malaman tafsiri sun togace wasu ayoyin, amma akwai riwaya da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas ya togace ayoyi guda uku, afaman kana mu'minan kaman kana fasika, har zuwa faɗin Allah la'allahum yarji'un. Suka ce ta soka kan Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Wali ibn Uqba hakanan wasu kuma sun ƙara wasu ayoyi kamar ta jafa junubuhum anil madajih zuwa fadin Allah bima kanu ya'malun. To amma dai abin da yafi inganci sura ce makkiya, ma'ana sura ce da aka saukar da ita gabanin hijira. Abinda sura take tattaunawa a kai kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala, tana magana ne kamar yawancin abinda surorin da suka sauka gabanin hijira suke tattaunawa, bayanin aqida. Da farkon sura za mu ga an nuna girma da daraja ta Alƙur'ani, sannan kuma an nuna abinda mushrikai suke na da'awar cewa Alƙur'ani manzon Allah ne ya ƙirƙire shi ba daga Allah bane. To an kora wannan maganar, an yi an lalata ta, an nuna ba magana ce ta gaskiya ba. Sannan kuma a cikin sura din an kawo dalilai da suke nuna cewa ababen da kafirai suke bauta wa kuma bayan Allah na gumaka, waɗannan ba ababen bauta ba ne. Hakikanin wanda ya cancanta da bauta shi ne Allah maɗaukakin sarki, wanda shi ne mahaliccin sama da ƙasa, kuma shi yake juya al'amura. Sannan a cikin wannan sura an yi maganar abin da ya shafi al-ba'th, tashi bayan mutuwa, da kawo dalili da ke nuna haka, da bayanin ma yadda aka fara halittar ɗan adam, cewa ga yadda Allah ya halicci ɗan adam ga matakan da mutum ya bi. Sannan kuma aka kamanta mana yadda mutum zai tashi bayan ya mutu da raya ƙasa da Allah maɗaukakin sarki yake yi. Kuma a cikin raya ƙasar da Allah yake yi aka tunatar da mu cewa ni'ima ce babba da Allah maɗaukakin sarki ke wa bayan shi. A cikin wannan sura an yabi waɗanda suka gaskata da ayoyin Allah, an kuma ambaci irin alƙawarin da Allah ya musu na ni'ima, saboda yadda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki, suka watsar da duk wani abu wanda ya saba wa addinin Allah, kamar yadda aka tabbatar da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa an aiko manzon Allah zuwa ga wannan al'umma, al'umma mai girma don ya karantar da ita. Sannan a cikin wannan sura an yi maganar abin da ya faru ga waɗanda suka ƙaryata cikin al'umman da suka gabata, don ya zama wa'azi ga waɗannan gare mu da duk ma wanda yake karanta Alƙur'ani, da kuma yadda aka tabbatar da cewa nasara tana tare da muminai, inda aka cike ta da maganar cewa manzon Allah ya kawar da kai, kada ya damu da su, ya ci gaba da abin da yake na da'awa, kuma nasara tana tare da shi. Da haka surar ba ta fita daga cikin irin abin da sauran surori makamantanta suke tabbatarwa ba. Za mu ga duk surori makkiya, as-surur makkiya, surorin da suke sauka gabanin hijira galibi suna maganar tashin alkiyama, saboda yadda kafirai suka bi da ƙaryatawa, suna maganar halittar mutum, suna maganar tashi bayan mutuwa, sannan kuma suna ƙarfafa saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa manzo ne kuma Allah ya aiko shi, kuma Alƙur'ani haƙiƙa zancen Allah ne. Saboda waɗannan su ne cututtukan da ake ta fama da su a wannan lokaci. Lokacin da manzo Allah ya zo ya fara da'awa, babban abin da aka fara ƙalubalanta shi, waɗannan kafirai suka fara ƙalubalantar manzo Allah da shi, shi ne cewa ba za su bauta Allah shi kadai ba. Da haka ba su ga yadda za a yi abin bauta ya zama ɗaya ba. To sai surorin suke sauka da ayoyi suna tabbatar da kaɗaitakar Allah da bauta. Sai ake kai musu hujja da cewa in kun yarda halittar sama da ƙasa, ba gumakanku ne suka yi ba, kun yarda cewa Allah ne ya yi, to wannan Allah shi ake kira da ku zo ku bauta wa shi kaɗai. Sannan kuma akwai yawan ƙaryata tashin alƙiyama, suna ganin kurin an abuce shi kenan an tafi kurin. To da haka surorin suka ci gaba da bayanin, ayoyin suka ci gaba da bayanin tashin alƙiyama ta hanyar yin bayanin abin da za su iya gani. Don haka yawanci shi ne abin da za ga suwar makkiya suke tattaunawa a kai. Amma da aka je Madina, imani ya yi ƙarfi, kuma musulunci ya samu ƙarfi, don haka lokacin sai aka fara kuma shar'anta hukunce-hukunce. Za ka ga ɗauki kamar suratul Baqara ta yi bayanin hukunce-hukunce da yawa, abin da ya shafi zamantakewar aure da makamantansu. Ta zo suratul Ma'ida za ka ga hukunce-hukunce, ta zo suratul Nisa duk za ka ga irin wannan, saboda a lokacin abin da kuma muminai suka yi buƙata shi ne sanin hukunce-hukuncen al'amura. To yawanci suwar makkiya sun fi ba da ƙarfi kan abin da ya shafi janibin aqida. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da harufai guda uku, alif لام ميم wanda mun yi bayanin hakikanin ma'anar waɗannan ko hakikanin manufar gobe surori da waɗannan harufa a surar da ta gabata suratul Usman ba sai mun sake maimaitawa ba mun ji a karatun mu wancan mun yi bayanin sabanin malamai wajen fassara waɗannan harufa din wasu ce suna ne na farkon suna ne na surori wasu ce suna ne na mala'iku wasu suna yin alama ne zuwa ga sunan Allah Alif Allah لام اللطيف ميم المجيد بصورة بيانية أما أبننا مكرن جائر عوان شنكرا سنكم الشيني أبننا قام من النساء يوم وبنجد مدعو كتن سركي يابو يوصل كتن سورة من القرآن دوطر مدى أنها ربا سبو دمي سبو دمي سبو دمي إنجاز القرآن جوا القرآن قادر قويني القرآن اللي يدو ده حرفا دفو كساني ما وصحر فيمني دمك إنك كرنت القرآن قادر ودى أنها حرفا دفتي القرآن يزو دسو حرفين وانده عكا سنو ألف لام ميم صاد قاف نون كاف عين ياء بذام غوت أنهم حرفين وده هكا عكا قادوا بلانشير ستند كنا شوى القرآن كركرامي وكذولي إرم وانده القرآن وانده شيء ما يكون شيء إرم وانده أنهم حرفين ما وانا أباني وانده حرفة وصا حرفة أباني وانده مقصن صبا كمسك جزا abin da yake tabbatar da alqur'ani littafi ne daga wajen Allah madaukakin sarki duk wanda ya karanta alqur'ani ko ya saurari karatun alqur'ani ko da baya jin larabci in dai yayi mai saurari na nutsuwa to zai ji tabbas ya sha bamban da duk wani zance da ka sani na wani abin halitta ko waye shi wata kafira wanda ba musulma bace tafiya ta hada ta da musulmi cikin jirgin ruwa da suna tafiya lokacin sallah ranar juma'a da aka suka hadu za su yi sallah sai daga cikin su yi huduba to dai cikin huduba yana jawo ayoyin alqur'ani ita ba ta jin larabci ma amma da ya gama huduba take bayani take ta cikin bayanan da yayi akwai inda yake jan wasu maganganu tana jin sun fita daban da larabcin da yake to wannan alqur'ani kenan mu'jiza ne inda za ka karanta shi ka saurare shi ika gane cewa ba magana dan adam bane magana Allah madaukakin sarki ne dan haka waɗannan harufai tabbatar da ana ƙara tabbatar da cewa ba za ku iya zuwa da wannan alqur'ani ba duk da kuma da irin wannan harufai da kuka sani shi yasa kamar da muka ambata a wancan karatu yawanci in sun zo to magana alqur'ani ce take biyo baya anan ma Allah yake tanzilul kitab saukar da littafi la raiba fihi wanda babu kokonto a cikin shi من رب العالمين لذا أمجد شالكي أم يقولون افترى قلتنا شيء ويا شرك ريشني بل باهك أمينيك وهو الحق من ربك شيء لي القرآن الجسياني لذا أمجد شالكا لتنذر قوما ننك قرد وسمتاني ما أتاهم من نذير باب ونبي قرد إلي يجومس من قبلك قبالك لعلهم يهتدون ومنس شريع ubangiji ce tanzilul kitab saukar da littafi tanzilul kitab a ka'idar larabci mubtada ne khabar din shine min rabbil alamin jumlar la raiba fi jumla ce da take sifa ta alkitab tanzilul kitab saukar da littafi wani irin littafi ne la raiba fihi littafin da babu kokonto a cikin shi ana littafi ne da yake babu wani kokonto a ciki kuma yadda muka faɗa a karatun mu na baya cewa Allah ya kira alqur'ani da alkitab wanda lokacin da wannan ayoyi suke sunka ba a tattara shi ba guri daya amma ishara ce cewa za a tattara shi guri guda dan haka Allah ya kira shi daga cikin sunayen alqur'ani akwai alkitab kuma da cikin sunan shi alfurqan kuma yadda Allah madaukakin sarki ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira أما القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى لكن كما أقوى الكتاب لم يدى من تجني أو أن سورة تنزيل الكتاب فوقر دا للتاب أنكر أشي للتاب دومين يقول شيء سروري دا آلي أحد أقول لها وأن سوقر دا للتاب لا ريب فيه بابك كنت أشي وأن للتاب كما سورة تفاري ينشن فيها وشي وأن القرآن da yake kunshe da waɗannan ayoyi shiriya ne ga duk mutane gaba ɗaya babu ƙanna a ciki babu wani abu na kokonto a ciki babu wani lissafi a duniya sai sai ka samu akwai gyara a ciki akwai kuskure a ciki banda alqur'ani imam shafi'i yana cewa aballahu an yukimma illa kitabahu Allah ya yi wani lissafi suka ce lissafin Allah duk wani lissafi da ka sani komai ingancin shi za ka samu kuskure a ciki hatta sahihain bukhari da muslim da malamai suke cewa asahul kutub ba'da kitabillah mafi ingancin littafi ba littafin Allah ba ana nufin ba kuskure ciki ba wanda suke wannan fahimtar mummunar fahimtar suka yi ko kuma suna da wata manufa ai ba wani littafin da ba kuskure sai alqur'ani shi ne littafin da Allah ya ce la ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi ko ta ina batil baya zuwa alqur'ani dan haka Allah ya kiyaye shi da kiyayewar shi kisa tun daga lokacin da ya sauka har zuwa yau ana karanta shi kuma Allah ya kare shi shine littafin da ake haddacewa namiji ya haddace yaro mace ta haddace yaro ya haddace babba ya haddace balarabi an tsaya haddace ba ajami wanda ba ajan larabci ko na kobo kuma ya haddace kaga duk wannan daga wajen Allah ne madaukakin sarki sai ga wani ya haddace qur'anin amma da zaka tambaye shi jumla biyu uku ba zai sanma anarta ba amma ya haddace akan shi wannan yana nuna maka cewa wani littafi ne daga wajen Allah madaukakin sarki da haka surar kamar shin fada take yi cewa wannan alqur'ani Allah ne ya saukar da shi cewa tanzil dalili ne ya saukar da shi mana Allah ne ya saukar da shi ta hanyar mala'ika jibril da zai karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzon Allah ya karanta wa sahabbai kuma sahabbai suka nakalto shi ga wadanda suka biyo baya har zuwa yau haka ake koyon alqur'ani wanda duk ya iya karanta wanda bai iya ba balma shine littafi daya da ba a san mutum dan ya iya hada banki zama yana karanta shi ba tare da malami ba saboda shi karatun alqur'ani talaqqi karanta ne wa innaka latulaqqa alqur'an talaqqi ne koyo ne wannan ya laqana wannan wannan ya laqana wannan har zuwa kan wanda ma'ana har zuwa gare mu a yau to Allah yake saukar da wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin shi wannan la raiba fihi kamar yadda muka faɗa a jumla ce ta sifa sifar da littafin take in mun duba za mu ga a bakara Allah ce wa zalikal kitabu la raiba fihi anan kuma sai aka ce tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin kamar ibnu ashur daga cikin malamai yace hikimar da yasa a bakara aka ce zalikal kitabu la raiba fihi anan kuma sai aka zo da surar sai aka zo da jumlar ta fi tsawo aka ce tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin dan ko aka ce zalikal kitabu la raiba fihi kaga ba ka min rabbil alamin ba ba kawo saukar da shi aka yi ba kullun sai aka yi zalikal kitabu la raiba fihi nan ko sai da aka nuna ma saukar da shi aka yi tanzilul kitab dan aka ce la raiba fihi dan aka ce min rabbil alamin yace ita suratul baqara ta sauka ne a tsakiyar musulmai sura ce madaniya ta sauka a madina da ta tsakiyar musulmai ta sauka sai yahuda wanda ake faɗa yin za su musulunta da aka su waɗanda aka saukar da wannan sura a gurin sun yi imani dama da alqur'ani sai ta Allah da yake zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin fi allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suke yin imani da ghaibi sai a can gaba sai Allah ya ce allazina yu'minuna bima unzila ilayka da aka ta sauka ne a cikin mu'minai ita kuma wannan lokacin da take sauka ta sauka ne a lokacin a tsakiyar waɗanda suke kafirai kina jahiya dan haka sai aka tsawaita bayani dan me aka ce tanzilul kitab balarabi hakikanin wanda yake balarabi da ka ce tanzilul kitab to zai jira shi ne a gaba dan jumlar ba ta cika ba dan tanzilul kitab ba ta da jumlar ba ta cika ba saukar da littafin to yana jira shi ne za ki sai aka ce la raiba fihi babu kokonto a ciki har wani zai ƙara saurara da ni ake so sannan sai min rabbil alamin daga ubangijin talakai sai zama an kawo jumla ta hanyar tashwiki ta hanyar da za ki ja hankalin mai saurari dan ya saurari mai zai biyo baya sannan mu duba a cikin wannan aya har wa yau za mu ga Allah madaukakin sarki sai ya ce tanzilul kitabi la raiba fihi sai ya ce min rabbil alamin daga wanda yake ubangijin talakai ba sai min Allah ba sai ka ce min rabbil alamin saboda a tunatar da waɗannan masu jayayya da alqur'ani alqur'ani nan daga wajen wanda ya halice ku yake waye wanda ya halice mu shine rabbul alamin wanda yake rainanta da kai ya samar da su ya ba su ci ya ba su sha to wannan littafin daga wajen shi ne haka kamar kira ne ta hanyar ku imani wanda ya tokar da littafin shine ya halice su shine ya ba ku ruwa shine ya ba ku abinci shine ya ba ku rayuwa dan haka ku imani da shi littafin ne da aka tokar da shi min rabbil alamin daga ubangijin talikai sai Allah kuma ya hakaito mana ne suke fada am ya qulu naftara am wannan suna cewa al idrab kenan am kamar kace bar wannan zanci idrab intiqali kenan idrab intiqal bar wannan zanci ai su waɗannan kafirai ma abinda suke cewa istarahu wanda Allah ne ya kirkire shi suna cewa manzon Allah ne ya kirkire wannan alqur'ani da haka sun zo wannan a cikin wannan magana akwai siga ta ban mamaki kamar ya za a yi su dinga fadar wannan magana mummuna wanda bai kamata a ce kamar su sun faɗi wannan ba to amma sai sai manzon Allah ne ya kirkire shi sai Allah ya ce bal ba haka magana take ba wannan magana ba gaskiya ba ce huwal haqqu shi ne gaskiya shi alqur'ani gaskiya ne daga wajen Allah ba kirkira annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam min rabbika daga ubangijinka ku duba da aka ce tanzilul kitab ya ga ce min rabb la raiba fi min rabbil alamin nan ma da za a sake yi da shi aka ce bal huwa al haqq min rabbika nan ma sai aka sake dawo da kalmar rabb ubangijin da ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa ni'ima ta annabta yayi masa ni'imomi masu yawa shine ya saukar da wannan littafi kuma gaskiya ne daga wajen ubangijinka sannan ga hikimar saukar da shi da tun zira qauman dan kai gargade da wa'azi ga mutanen da suke ma atahum min nazir wani ne gargadi bai zo musu ba min qablika gabanin ka la'allahum yahtadun ko sa samu shiriya ko kuma mu ce dan su shiriya dan haka alqur'ani an saukar da shi dan gargadi da karantarwa da da ilmantarwa labazan alqawm li tunzira qauman alqawm sune jama'a da wani namari ya hada su kamar nasaba dangane ta hada su sai a ce alqawm mutanen da ya zama kakan su daya waɗannan jikokin wane ne to in suka da sai a ce musu alqawm haka nan mutanen da gari ya hada su kuma ana iya ce musu alqawm ko mutanen da wata manufa ta hada su sai a kira su alqawm to amma mafi yawanci ana kiran lafazin qawm kan mutanen da nasaba ta hada su to anan an sibata su da qauman idan mun kalle shi akan mutanen da nasaba ta hada za a iya dan kai wa quraishawa gargadi li tunzira qauman dan ka gargado su mutane waɗanda nasaba ta hada su ne quraishi da waɗanda suke tare da su na kabilu idan kuma mun bude abin da fadi sai ya zama kowa da kowa ya shiga ciki cikin wannan li tunzira qauman kuma wannan gaba ta aya tana nuna mana abinda take nunawa gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su waɗannan mutanen ba wani ne gargadi da yazo musu ma adahum min nazir ba wani ne gargadi da yazo musu to anan ne malamai suke tattaunawa cewa ya za a yi mu hada wannan bayani da makamancin irin wannan aya da kuma ayoyi da yawa da suke tabbatar da cewa Allah ya aika hukunta al'umma manzo kowace al'umma Allah ya aika mata da manzo babu wata al'umma da Allah bai aika mata manzo ba wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma Allah ya ce mun aika mata da manzo to gashi anan kuma Allah ya ce da tunzira qauman ma atahum min nadhir to irin wannan ne sai malamai suke ta bayanin cewa akwai waɗanda ake kira ahlul fatara waɗanda ake kira ahlul fatara to waɗannan ahlul fatara da ake kira mutane ne waɗanda da'awa ba ta je musu ba wanda wa'azi gargadi da karantarwa ba ta je musu ba to ake kira da wannan suna na ahlul fatara sai dai akwai buƙatar dogon bayani suwa ake kira ahlul fatara saboda shi ne mutum zai fita daga cikin rikici da kuma damuwa na rashin sanin hakikanin abin da ake nufi da farko dai abu ne sananne aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aiko shi akai zuwa ga dukkan mutane gaba daya dukkan mutane gaba daya risalan manzon Allah ba ta tsaya kan mutanen Makka ba kadai ta hada al'umma gaba ɗaya kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira, mun aiko ka ka zama kafatan linnasi da dukkan mutane gaba ɗaya muka aiko ka zuwa gari ka zama mai gargadi da kuma jan hankali. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce an aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya har ma da aljanu. To suwaye ahlul fatara, suwaye waɗanda mai wa'azi ne zo musu ba? Malamai na cewa ahlul fatara su ne mutanen da suke ita fatara, al-fatara shi ne rumfin da yake tsakanin annaba guda biyu, hiya ma baina kulli nabiyyayni binqita'ir risala baina Isa alaihi salam, lokacin da yake tsakanin aiko wani annabi da wani annabi, wannan shi ake kira fatara. Kowace al'umma Allah ya aiko mata manzo, amma wani manzon in ya wuce gabanin wani ya zo wani sa'a ana samun dogon lokaci, to shi ne fatara ɗin. Kamar yadda malamai suka yi ta bayani, Imam al-Alusi yana cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i bi anna al-fatara hiya al-qita'u ma baina rasulaini. Fatara, abinda ake kira fatara shi ne yankewar tsakanin manzanni guda biyu. Idan mun duba za mu gani misali tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi Isa akwai mafi ƙarancin shekaru, abinda ya fi inganci shi ne akwai shekara 600 bayan zuwan annabi Isa gabanin manzan Allah ya zo, akwai shekara 600 kuma magana zai inganci ba wani annabi tsakanin. To wannan lokaci ake kira fatara, to shi yasa na aya ce litunzira qauman ma atahum min nadhiri, domin ga a shekara 600 za a samu mutanen da za su yi ci ba mai gargadin da ya zo a cikin su, abinda suka samu na sauran wancan sakon shi za su rufe, in ba wani abin da ya zo musu to haka za su zauna. Da haka magana bi inganci tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi Isa akwai shekara 600, akwai wasu maganganun da suke cewa akwai manzanni tsakanin su, amma duk bayanan da suka zo kan cewa akwai manzanni gabanin tsakanin manzon Allah da annabi Isa ba su inganta ba. Kamar ana cewa wani akwai wani Khalid ibn Sinan wanda manzon Allah ce zaka nabiyyun zayya'ahu qaumu, annabi ne da mutanen sun tozarta shi, wannan bai inganta ba. Har wai da yasta ta zo manzon Allah yana cewa bintu nabiyyin zayya'ahu qaumu, wannan bai inganta ba, domin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ana aula an-nas bi Isa ibn Maryam, manzo Allah ce ni nafi kowa cancanta da annabi Isa dan Maryam. Wal anbiya'u ikhwatu li'allah, annabawa yan uwa ne wanda suke da uba daya, shine addinin su tushe ɗaya tauhidi. Sai manzo Allah ce walaysa baini wa bainahu nabi, tsakanina da annabi Isa babu wani annabi, wannan shine magana mazirin jayi. To mutanen da suke a wannan yanayi su ake kira ahlul fatara, su ne wanda ake kira ahlul fatara kamar yadda malamai suka yi bayani. To ahlul fatara din nan sun kasu gida biyu, su waɗannan mutane da suke wannan tsakani, akwai wanda kira ya zo musu na annabin da ya gabace su, akwai wanda kuma ba kiran da ya zo musu haka suka rayu cikin gafula. Na farko wanda kira ya zo musu na annabin da ya gabace su, duk da akwai gaf tsakaninsu da zuwa wani annabin, amma sun samu wani furbushi na annabin da ya gabace su. To wannan a cikinsu akwai wanda suka kaɗaita Allah, suka yi imani ba su shirka ba, akwai wanda kuma suka canza suka faɗa wani abu guda ɗaya. Misali gabanin zuwan manzon Allah a lokacin jahiliya, akwai mutumin da ake kira Qas ibn Sa'ida ko Qus ibn Sa'ida, wannan an rawaito cewa kafin zuwan annabi, kafin aiko annabi, yana kira zuwa kaɗaita Allah, yana hana shan giya, yana hana zina, duk wani abu mummuna aiki yana hanawa. Suka ce to wannan alamu ne na cewa kira ya isa masa daga cikin irin abin da ya rage na annabawan da suka gabata. Akwai Zaid bin Amr bin Nufay yana cewa Allahumma inni law a'lamu ahabba al-wujuhi ilayka abadtuka, yana cewa ya Allah da na san abin da yafi soyuwa a gare ka na ibada da na bauta maka da shi, walakinni la a'lam, kuma ban sani ba. Haka akai rayuwa, wannan duk sun rayu ne gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama, duk da wannan na ƙarshe manzon Allah adarakahu annabi qabla mab'athihi, manzon Allah ya same shi gabanin aiko manzon Allah, ma'ana kam gabanin aiko manzon ya riski farkon haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana yin ibada a gari Hira yana kuma kin cin abinda aka yanka gunki da sauran wannan abuwa to irin waɗannan babu sabani gurin malamai wasu malamai na cewa sun mutu akan tauhidi kuma wannan tauhidin zai amfane su akwai wanda kuma da'awar ta isu musu amma sun yi shirka sun saba kamar Amr ibn Luhay wannan manzo Allah ya ce shine wanda ya fara kawo ibadar gumaka cikin jaziratul arab kamar Abdullah ibn Jud'an shi ma wannan mutum ne da manzo Allah ya ce ya gan shi a wuta dalili ne da yake nuna kira ya isa masa to idan muka dawo kan waɗanda da'awa ba ta isa musu ba sune ahlul fatara na hakika waɗanda wani annabi ya wuce gabanin aiko wani annabi sun rayu a wannan tsakanin su kuma hakikanin gaskiya ba da'awar da ta isa musu to waɗannan su ne ake kira su ne Allah ya ce litunzira qauman ma atahum min nadhir za a iya kenan samu a guri guda a zamani guda waɗannan addini ya zo musu wannan addini bai zo musu ba domin waɗannan mutane da Allah yake ta litunzira qauman ake ta manzo Allah ya musu gargaɗi waɗancan biyun da muka ambata ai a cikin su ka rayu to amma su nau'in da'awa ya zo musu kuma sun yi imani waɗannan kuma akwai wanda gaba ɗaya kuma ba su da labarin wani abin da ya shafi addini gaba ɗaya ba abin da ya zo musu to irin waɗannan su ne ake kira ahlul fatara su ne ake kira ahlul fatara sai malamai suka yi saɓani me ye hukuncin waɗannan mutane me ye hukuncin wanda ya mutu saƙon annabi bai je mai ba da za mu ƙaddara a yau a samu wata al'umma tana rayuwa amma ba ta san wani musulunci ba bata ma taɓa jin sunan shi ba ko ta san shi to irin wannan al'umma in ta mutu me maimakon mata ba wani mai gargaɗi da ya zo musu ba wani bayani da ya zo musu cikin addini don manzo Allah cewa ya rantse da wanda raina ke hannunsa babu wanda zai ji ni ya ji ni a cikin wannan al'umma sannan bai imani da ni ba face sai ya zama dan wuta to waɗannan ba su ji labarin annabin ba to irin waɗannan bai hukuncin su da kuma waɗanda suka rayu gabanin aiko manzon Allah kuma da'awa ta yanke kuma ba samu wani kira ba su ne ahlul fatara to wannan me ya makoma su to shine malamin suke maganganu guda uku wasu malamai suka ce duk wanda wa'azi bai zo mai ba addini bai bayyana gare shi ba ba wani kiran da ya zo masa sai ya mutu a wannan yanayi to ya tsira wannan kauli na farko kenan kauli na biyu suka ce a'a duk wanda wa'azi bai je mai ba kuma ya mutu a wannan yanayi dan wuta ne kauli na uku suka ce a'a wanda ba wani abin da ya je mai na kiran wani annabi yana cikin ahlul fatara kuma ya mutu to ranar alkiyama jarraba su Allah zai yi Allah zai jarrabe su wanda yake jarraba shi ga aljanna wanda bai ci bai shiga wuta mutanen farko kauli na farko da suka ce ai duk wanda da'awar wani annabi ba ta je mai ba ya mutu to wannan ya tsira suna da dalilai cikin dalilan su fadin Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba ma yin azaba sai mun aiko da manzo suka ce Allah ya bada labari baya azabtar da kowa Allah ba zai azabtar da kowa ba gabanin ya aiko mai da manzo to su waɗannan ahlul fatara din su zo zamanin da ba annabi ba aiko musu da manzo da haka suka mutu sun tsira suka ce Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina ya Allah ya ce li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujja ba'da rusul Allah ya aiko manzanni suna bishara suna gargadi Allah ya aiko manzanni ne da bishara da gargadi dan kada mutane su samu hujja a wajen Allah ce ya Allah ai mu ba aiko mana manzo ba suka ce wannan ayar sai ta nuna kenan waɗanda ba aiko manzo ba suna da hujja da zasu gaya wa Allah haka nan suka ce gashi Allah yana ba mu labarin ɗan wuta kullama ulqiya fiha fawzun ta'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir in an je ma jama'a a cikin wuta tattaro aka wurga sai jama'a sai mala'iku ce alam ya'tikum nadhir bai wa'azi bai zo ba qalu bala qad ja'ana nadhir fa kazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay sai ne gargadi ya zo amma muka karyata muka ce ba abinda Allah ya saukar suka ce anan za mu ga ana mala'iku suna kwaba musu magana ne da cewa ashe ne gargadi bai zo muku ba kamar mutum ne abu ka ce ashe ban hana ka ba ai dama na ce karkai alam ya atikum nazir to waɗanda mai gargadin bai zo musu ba kaga su kenan ba za a yi musu azaba ba tunda ƴan wuta sun tabbata mai gargadi ya zo haka nan suka ce har wa yau in ka koma cikin alqur'ani da Allah ya bada labarin yadda za a kore ƴan wuta zuwa wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum masu tsaron wuta ce manzanni ba zo muku ba haka dai suke ta kawo dalilan su na cewa waɗanda duk suka mutu a wannan yanayi to ƴan aljanna ne Allah madaukakin sarki ba zai kona su ba wanda suka ce a duk wanda ya mutu alhali da'awar wani annabi ba ta zo masa ba to wannan dan wuta ne wannan kauli ne na mu'tazila da wasu daga cikin malaman hanafiya maturidiya dalili suka ce ai duk da ba aiko musu da manzo ba dan me ba za su yi amfani da hankalin su gane Allah ba ne ya hana su tintintini su wa'azi su kalli yanayi da abinda Allah ai Allah ya dace su da hankali suka ce mu kuma alqur'ani Allah ya tabbatar mana duk wanda ya mutu kafiri ba zai shiga aljanna ba walaysa at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an ya Allah ce walal ladina yamutuna wa hum kuffar tuba Allah baya karbar tuba wanda sai mutuwa ta zo ce na tuba ko wanda za su mutu suna kafirai suka ce kun ga Allah ya ce duk wanda ya mutu na kafiri dan wuta ne dan haka tunda ba su yi amfani da hankulan su ba suka mutu suna shirka ɗan wuta ne suka ce dalilin mu nabi Allah ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar wanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai sai Allah ya ce falan yuqbala min ahdihim mil'ul ardi zahban wa law istadabi ba za a karba daga ɗayan su ba da zai cika kasa da zinari dan ya fanshi kanshi Allah ya ce ba za a karba ba ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin suka ce wannan aya ma ta nuna lalle kafiri sai an azabta shi ba makawa suka ce Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida sai Allah ya ce baya gafarta baya gafara baya gafara da duk wanda ya mutu yana shirka da shi ya za a yi wani mutu yana shirka shi zai samu gafara Allah kuma haka suka ci gaba da kawo dalilansu da suka dogara da shi har ma suka kawo waɗancan mutane Amr ibn Luhay da manzo Allah ya ce dan wuta ne suka ce ai lokacin jahiliya ya rayu amma manzo Allah ya ce dan wuta ne suka ce to dan haka babu wani dalili kauli na uku suka ce jarraba su zai dalilan masu wannan kauli hadisai ne masu yawa da suka nuna ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai jarraba sintin mutane guda uku ko hudu da wanda mahaukaci ne an haife shi yana hauka har ya girme mutu yana hauka kun ga ba magana yin sallah ya azumi ko imani tunda bai da hankali da almatu wanda yake wawa da wanda baya ji kuma wanda baya ji to duk abin da zai na addini sai dai abin da ya ga ana yi kuma ne zira aka samu ci gaban da za a iya karantar da shi a ilmantar da shi har ya gane abu sannan kuma da tsoho suka ce sannan da ahlul fatara waɗannan shi tsoho ana nufin wanda addini ya zo ya riga ya tsufa hankali ya mushe ya kai tsufan da baya fahimta komai shi ake nufi suka ce waɗannan ranar tashin alkiyama kowa zai je gaban Allah madaukakin sarki yace ya wannan yace ya Allah baka bani hankali ba dan haka ban ma san me ake ba an na mutu sai wanda yake ma'atu wawa shi ma nafsin abin da zai faɗa bai da hankali da zai iya tantance abubuwa sai tsoho yace shi ma addini ya zo bai da hankali sai ahlul fatara suke mu ba wani annabi da yazo har muka rayu muka tafi dan haka ba wata da'awa da ta zo mana to sai hadisan suka nuna sai Allah yake su je su shiga wuta Allah yake ba ni ne ubangijin kuma sai kai ne ubangijin mu yace to duk ku je ku shiga wuta gaba daya to wanda ya tafi zai shiga ya ci jarrabawa dan haka in ya shiga sai ta zama masa sanyi da alkhairi wanda ya turje yake kuma sai a kai shi wuta suka ce wannan hadisai masu yawa sun nuna haka wannan magana da yawa daga cikin magabata suna kanta Sheikhul Islam kan ta tafi Ibn al-Qayyim kan ta tafi Ibn Kathir Ibn Hajar al-Asqalani Abu al-Hasan al-Ash'ari da malamai da yawa irin su Ibn Hazm da Sheikh al-Allama Muhammad al-Shafi'i da malamai da yawa saboda dukkan hadisan da suka zo suka gwada cewa ga abin da za a yi ranar tashin alkiyama sai dai a karkashin nan akwai mas'ala wasu na cewa to ai a lahira ba aiki sai da su taka mako ya za a ba su aiki a ce su yi ba ka talibi a lahira a duniya ne ake cewa yi kaza bar kaza a lahira sakamako ne kace da haka mu ba za mu yarda ba tunda kun ce akwai takalifi waɗannan malamai suka ba da amsa cewa eh a lahira ba ana nufin kwata-kwata ba takalifi ba ba Allah yana ba mu labari ba yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud wa la yastati'un Allah shi ranar da za a yaye kwabni ranar da wahala za ta yi wahala Allah shi wa yud'auna ila sujud a kira zuwa ga sujada ai alkiyama ne ake magana kaza alkiyama kenan za a iya cewa yi kaza da haka ba wani abu ne dan Allah madaukakin sarki alkiyama yayi umarni da ayi kaza ko a bar kaza ba wani dalilin da zai gwada haka to waɗancan dalilan da waɗancan suka kawo ba mutun zira kauman da sauran suka ce waɗannan dalilai ba su ci karo da wannan ra'ayi ba domin ai Allah bai azaba ba sai da ya aiko na zai ce haka ke lahira ba kurin azabtar da su za'i ba sai Allah ya ba su umarni idan suka bi sai Allah ya ce to da kun riski manzannina da kun yi imani amma yanzu ga shi ni da kaina na umarce ku kun kafi to alai a duniyan ma da kun riski manzannina ba za ku yi imani ba suka ce kun gare mu saba ayoyin bani sun zira qauman ma atahu min nazir وما كنا مؤبون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا باي عذاب بسيدا اكاي اكا بادا عمرن توران دليله ودانكن kuma da suke ta kawowa na na cewa wadannan kafirai ne wadannan kafirai za su shiga wuta wadanda da'awa ta zo musu wanda kirayen zuwa musu suka bidire cewa kuma za su kira wannan babu dalili to ya zame da hadisan da suka nuna ga wasu rayu a jahiliya kuma manzo Allah ya ce a gansa wuta suka ce wanda nasu ya fitar da shi sai mu fitar da shi nasu ya riga ya kaiɗe waɗannan to sai mu bar shi haka sai mu yi imani da wannan da haka anan dai wannan aya da muka karanta zulikin jira qauman dan kai wa mutane gargadi ma atahum min nazir babu wani mai gargadi da yazo musu ana nufin waɗannan mutane da manzon Allah ya isa musu fatara tsakanin aiko manzon Allah da annabi Isa tana da tsawo dan haka akwai wanda ba da'awar da ta zo musu ba samu bayani ba ba wani kiran da yazo musu dan haka ba su iya gane abin da yake na gaskiya ba to Allah ya ce ina cikin hikimar saukan maka da alqur'ani dan ka gargadi irin waɗannan mutane wanda yake la'allahum yahtadun ko sa ta musu shiriya su yi shiriya su karɓi abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da shi dan haka sai Allah ya ce ne
Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin فَلَسْتَ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
نعم wannan aya sai take kara mana bayanin wanda za a bautawa cancantar Allah da bauta da kuma cewa wanda ake kiran waɗancan mutane su bautawa ba kowa bane Allah ne shine Allahul ladhi khalaqa as-samawati shine Allah wanda ya halitta sammai wal arda da kasa wama bainahuma da abinda ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida thumma stawa ala al arsh sannan ya daidaita akan al arsh ma lakum min dunihi min waliyyin ba ku da wani majibincin lamari ko ma bayan Allah wala shafi ba ku da wani mai ceto afala tatazakkarun ashe ba za ku azantu ba ba za ku yi tunani ba ba za ku yi tuntuni ko bi abinda Allah madaukakin sarki umarni ba wannan aya tana ƙara bayanin wanda ya cancanta a bautawa idan Allah ya fara kawo dalilai da suke daɗa tabbatar da cancantar Allah da bauta sai ce Allahu shi ne wanda yake Allah allazi wanda yake khalaqas samawati ya halitta sammai mishayin bayani cewa saman nan gida bakwai ne sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sannan kuma saman ta al'arshi to Allah ne ya halicci waɗannan samai wa ma bainahuma wal ardi da kasa kasa ma bakwai ce kamar yadda aya alqur'ani ta nuna wa min al ardi mislahunna Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mislahunna da ga kace kasa ma bakwai ce to Allah ne ya halicci wannan kasa wa ubangiji wanda yayi wannan halitta shi ya cancanta abotawa wama bainahuma da abinda ke tsakanin su na mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da duk wani abinda ka sani ke tsakanin kasa Allah ne ya halitta wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah ne ya halicce ku da abinda kuke aikatawa to ubangiji wanda yayi wannan halitta shine abin bautawa yayi wannan halitta fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida ba wai dan Allah ba zai iya yi lokaci guda ba akwai hikima da Allah ya bar wa kansa sanin da ta sa yi halitta cikin kwana shida fi sittati ayyamin cikin kwana shida kamar yadda ayoyi da dama suka tabbatar ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi wannan halitta cikin kwanaki guda shida kuma ubangiji ba ya yi iya kwanaki shida bane saboda ya gaji yahuda kamar yadda yahuda suke faɗa Allah ya ce mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su wa ma masana min lugu ba wata wahala ko wani abu da ya shafe mu to inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da haka wannan hikima ce ta ubangiji abinda Allah ya ga dama fa'alun ne lima yuri Allah yana yin abin da ya ga dama da haka haka Allah ya tsara akwai hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito da yake bayanin wannan kwanakin shida Allah ya halitta kaza rana kaza ya halitta kaza rana kaza ya halitta kaza rana kaza idan da malamin sun ta maganganu kan wannan hadisi wasu malamai suna ganin hadisin ya ci karo da aya alqur'ani sun da afashi wasu malamai sun inganta shi al-allama abdurrahman al-muallimi cikin littafinsa al-anwar afwan ba al-anwar ba da da yawa kautari raddi da yawa aburayya raddi littafi ne karami to a cikin shi ya tabbatar da cewa wannan hadisi ya inganta yayi dogon bayani akan hadisin to almin hadisin da yana bayani Allah ya halitta kaza rana kaza Allah ya halitta kaza rana kaza ibnu kasir rahimahullahu ta'ala a karkashin wannan aya ya ka hadisin sai dai kima yayi ishara zuwa kamar abin da yake ganin rashin karba hadisin mana rashin ingancin hadisin ko wani amma kamancin haka to Allah yayi wannan halitta a kwana shida Allah yayin thumma tawa ala al-arsh sannan ya daidaita akan al-arsh kullum magana istiwa'i magana dinki Allah ya daidaita akan al-arsh amma ya daidaita yake mun sani ba kuskure ne mutum yace ya san yadda Allah ya daidaita duk sifa ta Allah madaukakin sarki ana so ka tabbatar da ita amma ba tare da fadar kaifiya ba shi yasa Imam Malik rahimahullahu ta'ala da aka tambaye shi kan wannan sifa ta istiwa'i kaifa tawa yaya Allah ya daidaita wani ya tambaye Imam Malik yaya Allah ya daidaita sai ce al-istiwa ma'lum ita kalmar al-istiwa din sanannen ma'ana ce an san ma'anar ta wal kayfu majhul yaya Allah ya daidaita ban sani ba sannan wa su'alu anhu bid'a tambayar yaya Allah ya daidaita wannan bid'a wal imanu bihi wajib imani kuma Allah ya daidaita din wajibi ne kuskure yana babin tambayar kaifiya a ce Allah yana magana a ce yaya yake yi shin yadda muke yi da baki da taimakon lafazi da harshe haka yake yi la yana magana yaya yake ba mu sani ba irin ta mu ce ba irin ta mu ba ce laisa ka mislihi shay Allah yana gani Allah yana gani yana ji irin namu ne ba irin namu bane dan Allah bai sifatu da irin sifa ta bayi ba babu wani wanda yake kama da Allah walam yakul lahu kufuwan ahad amma dai za mu tabbatar mai da sifa kuskure ne ko da sifa din kamar yadda mu'attila suke yi al-jahmiyya in su ga su ko da sifa din mu'tazila gaba ɗaya ma kore wa Allah sifofi suka yi su da ce wai idan suka sifa ta Allah da sifofi sun kamanta shi da sauran abubuwan da suke mawjudan to kuma da suka tashi suka kore duk wata sifa ta Allah su sai suka kamanta shi da babu domin sun ce Allah baya ji baya gani baya magana basirun bila basar sami'un bila sam duk wata sifa ta Allah sun kore ta wasu ma da suka kai matuƙa wajen korewar ma sai suka ce Allah madaukakin sarki bai da wata sifa ko wata iri sannan kuma baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya cikin duniya baya wajenta ibnu taymiya ce da zaka ce sifa ta mun babu in ka bada wannan sifa ka kai makura sun sifa ta Allah bin sun kamanta Allah bin ma'dumat to me mafita ka faɗa abin da Allah ya faɗa sai shiru kada ka tafi bayan tawili in ka je tawili to wani gurin ya zaka yi ba zai tawilantu ba ba zai tawilantu ba yadda zaka yi aqidar kuma cewa Allah yana ko ina wannan kuma aqida ce asali ta jahmawa ce aqida ce ta jahiliya su kuma jahiliya saboda korewa Allah duk wata sifa suke yi kuma sannan aqida tana da alaka da aqida da take ta komai Allah ne wanda yake da awar komai Allah ne to a gurin shi Allah yana ko ina domin shi yana ganin wannan kauni din wannan duniyar ma hiya illa mazahir lillah illa tajalliyatir rabb yana ganin duniyar gaba daya Allah ne ya bayyana a cikin wannan duniyar dan haka sai ce komai Allah ne shi yasa sai ce Allah yana ko ina me yake aqidan magabata wanda Imam al-Auza'i yake cewa mu da tabi'ai mun ittifaqi akan ta shine Allah ya daidaita akan al'adinsa amma ilimin Allah yana ko ina babu abinda Allah bai sani ba babu abinda Allah bai sani ba iya nan zamu imani amma cewa yana tsakiya yana zaune yana tsaye wannan kuma wace gona da iri ne bai tabbata ba iya abinda Allah ya gaya mana iya wannan zamu imani shi yasa a cikin alqur'ani wurare gusan guda 6 ko 7 Allah yana magana istiwa'i ala al-arshi da wannan kalma din thumma tawa ala al-arshi a dauko cikin suratul a'raf zaka akwai kazo cikin suratul ra'd in ba manta ba zaka samu akai ko zonan irin nan akwai da wurare da dama da Allah yake tabbatar da cewa ya daidaita kan al'amshi amma iyanan za mu tsaya ya daidaita yake ba mu sani ba ita alamatu shirki yake tasibogin Allah abin biyu ake bukata gare ka abu na farko imani da sifa abu na biyu korewa Allah kamantacciya shine tanzihullah kadaita Allah da tsarkake shi domin Allah ba wanda ya kama da shi wannan kuma shine aqida dukkan magabata tunda kan sahabbai da tabi'ai in ka bi kana bin maganganun zaka da abin da suke tafiya su Imam Malik fi Ishaq ibn Rahawi Imam al-Auza'i da sauran manyan malamai duka abin da suke faɗa kenan sai Imam Darimi duk abin da suke faɗa kenan har ka gangaro hatta duwan litafi da ka dauka na malamin sunna abin da zaka ni kenan in ka dauki litafin mai risala ma abin da zaka wa huwa fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makani bi ilmihi wannan kuma shine aqidar musulmai kuma bayan ta kuma wannan ko ta aqida ce da ba ta da tushe da asali to Allah ya daidaita kan al'arshi shi daidai da shi dace ما لكم من دونه من ولي با كود ولي مجدين كل مريكم بايان الله الولي كلمه الولي تنا دوكان كسانتي تنا دوكان تيمكو تنا دوكان معنى بعد عدد ما لكم من دون الله من ولي ما لكم من دونه با كود ولي مجدين كل مري ولا زي جدين كل مرونكو يكاريكو ya ba ku abinda kuke so ya amintar da ku daga abinda kuke ji kuke tsoro kuma bayan Allah wala shafi'in ba ku da kuma wani mai ceto ba wani wanda zai ceto ku daga wajen Allah madaukakin sarki sai dai in kun bi Allah ceto akwai ceto ayoyi sun tabbatar da akwai ceto manzon da zai ya shawo indahu illa bi izni ceton da alqur'ani ya kore shi ne irin wannan ceto na mushrikai ceton da suke bautawa goma kansu suna da awarcewa za su cike su a gurin Allah suna cewa waɗannan abuwa su ne za su cike su sai Allah ce hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu allazina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal Allah ya ce a ranar za su ce akwai masu fito ba wani wanda zai cike sai wanda Allah ya ba izini yaka an kore ceton irin wanda mushrikai suke da'awa an tabbatar da ceto irin wanda Allah ya faɗa mu'minai za su ceto annabawa za su ceto duka kuma za su ne bisa izinin Allah manzo Allah ya ce indahu illa bi idnihi shi wanda zai ceto sai an ba shi izini sai Allah ya ba shi izini shi wanda za a ceta din sai Allah ya yarda a cece shi wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atuhu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda nawa ne mala'ika da yake sama fitan shi ba zai amfani ba sai bayan Allah ya ba da izini kuma ya yarda to da haka akwai ceto amma ana yin shi ne da izinin Allah annabawa za su ceto bayan Allah mu'minai za su ceto amma duk za su ne da izinin Allah madaukakin sarki za su ceci waɗanda suke suna da laifi kuma akwai imani tare da su sai Allah ya ba su fitan su haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ga wannan al'umma ceton ma kuma kala kala ne akwai ceton ma da za a yi wa wani yana aljanna amma a gidan kasa yake sai a cece shi manzo Allah ya mai ceto sai ya samu shafa'a sai kuma gidan da ya tana shi girma da ya bina shi daraja wani kuma yana kasa dan shi yana sama dalilin dan sai a cece shi sai a hada shi da dan sai ya zama yana da daraja dan ba za a rage darajar dan ta dawo inda uban yake ba sai ya dauki uban a hada shi da dan dan shi ne yake kodoruwar daraja to da haka akwai wannan ceto kore ceto gaba ɗaya a kore shi wannan baki dar ahlus sunna wal jamaa mu mu'tazilawa da sauran firaq suna kore ceto amma ahlus sunna suna tabbatar da ceto sai dai ce tanda ahlus sunna suke tabbatarwa shine wannan irin ceto kuma irin wanda za ga wasu baye da wayin suna tabbatarwa cewa in ka rike shi zai zo alkiyama ya dauke ka ya sa aljihu ko ya duk akwai wannan arbuta da tafin su cewa za su lamunce maka za su dauki mutum su kai shi aljanna to wannan duka in ma zai yi ceton shi to sai da izinin Allah kuma sai Allah ya ba shi izinin wanda zai cita da haka kadiyar ceto ba a kore ceto gaba daya kamar yadda kuma ba a tabbatar da ceto irin wanda alqur'ani ya kore sai a tsaya tsakiya a tabbatar da wanda alqur'ani ya tabbatar a kore wanda alqur'ani ya kore Allah ya ce ma min wa ma lakum min dunihi ba ku da wani kuma bayan Allah min waliyin majibin lamari wala shafi'in ko wani mai ceto afala tatazakkarun ba za ku yi tunani ba ba za ku azantu ba an yi magana halittar sama da ƙasa an yi maganar halittar abin da ke tsakaninsu ku kalli wannan halitta da Allah yi ko azantu ku bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai anan ya kamata mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya bamu lada da kuskure Allah ya yafe mana babu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya karba abin da muke gabatarwa na ibadu Allah duk waɗanda suke neman addu'a daga wajen mu Allah ka ba su abin da suke nema na alkhairi Allah ka bamu da abin da muke nema gaba daya akwai dalibai da suke jarrabawa suke a sanya su cikin addu'a Allah ya ba su nasara jarrabawa kuma na roƙon Allah Allah ya ba su nasara jarrabawa Allah duk wani abin da Allah ka kade mana shi Allah ka tabbatar mana da alkhairi a duk inda yake a jikan magabatan mu iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da matan mu da duk waɗanda suka riga mu ginin gaskiya subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
masha Allah
Allah ya kai amin.